أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منما الله غوديا mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu kuma ya shiryar da mu zuwa ga fiyayyen addini ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin muhimmanci wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunan mu da kuma al'umman mu addinin mu na musulunci idan ban manta ba mun tsaya cikin bayanin da muka yi bisa kan dalili na hankali ma'ana muna cikin darasin nan wanda muke kokarin bayani dalili na hankali a cikin mi a cikin wajibcin neman sanin addini ma'ana hankali shine farkon abin da yake wajibta mu neman sanin addini inda mun yi bayani cikin dalilan nan na hankali mun yi bayanin abubuwa guda biyu yanzu za mu shiga na uku abubuwan nan guda biyu wanda muka yi bayani muka ci abu na farko wanda hankalin mutum yake tunkuɗe mutum zuwa neman sanin addini shine alaƙar hankali na mutum wanda daman yana da alaƙa da shi da mi da shi da san addini ma'ana dan adam kamar yadda muka yi bayani yana da son gane hanyarsa menene gaban sa dan kar ya hada cikin matsala to kamar yadda muka yi misali cikin mai tafiya ne yana bisa hanya ya kawo mararba hanyoyi dole yana neman sanin ina ya kamata ya tafi dan ya bi daidai kai ya sha wahala muka ce dan adam wannan karamin balagoro ne karamar tafiya ce wadda dan adam yake samun kansa cikin mota zai je wani wuri to akwai babbar tafiya wadda yazo saboda ita wadda Allah subhanahu wataala ya halice shi saboda ita ita ce tafiya zuwa ga hanya madaidaiciya wadda za ta kai shi in ya bita za ta kai shi ga aljanna in kawo ya kauce mata za ta kai shi cikin wuta muka ce dan adam saboda san shi da neman sani game da abin da ya shafi komai na rayuwa to har a cikin addini ma yana mai neman sani shi yasa ma muka samu cewa mutum mai hankali wanda ya ga annabawa ko kuma malamai a yanzu mu zai tambaye malaman nan yace me yasa kuke addini menene dalilinku menene hujjarku dan saboda mi saboda ya kare ma kanshi tsoron kada ya wada cikin wata mahallaka ko cikin wuta gobe ranar tashin kiyama muka ce wannan shine dalili na farko wanda kuma mun yi bayani cikin dalili na biyu shine san wayewa na dan adam yana sanya waye kan tambayoyin da addini yake bada amsa kansu ma'ana dan adam muka ce yana da tambayoyi wanda me yake so ya bashi amsa ya nema a ko ina ba zai samu amsa ba ko da zai samu amsa ba amsar da za ta wadatar da zuciyar shi ba kuma ta kare shi daga matsalar nan gaba muka ce menene mutum yana neman amsoshin tambayoyin shi ne wurin addini kuma addini ne kadai yake iya bashi gamsassar amsa ga mara tambayoyin shi kamar da mun bani misali wata irin tambaya kamar zaka samu mutum yana tambayar kansa ina ne zani me yasa aka yi ni ina zani kuma zuwa ina ne makomata wannan jiki nawa shi kadai ne ko akwai ruhi tare da shi in ruhin nan yaya yake shin wannan duniya din akwai mahallicinta ko ko haka take shin in akwai mahallicinta ya sifofin shi suke yaya muke iya kamanta sifofin shi tamboyi da dama wanda dan adam yake ma kansa tun yana dan kararami har ya zuwa girman sa ko mi gani zai tambaya ranan nan waye ta har ma muka samu wasu daga cikin al'umma wanda saboda bacewa suka riki rana a matsayin allansu saboda suna ganin kamar ita ce ke tafiyar da komai wanda kuma ba haka ne gaskiya abun ba to wannan muka ce shine dalili na nawa na biyu na hankali wanda yake ingiza mutum zuwa ga sanin addinin sa. Mana ko anan muka takaice kenan, mutum zai san cewa dole sa ne ya tashi tsaye cikin neman sanin addinin sa. Wanda mun yi wata ishara ita ma mai muhimmanci, wanda muka ce mutum saboda yana ganin saban da suke faruwa, dan sai yayin mutum yayi tambaya yace to kai malam kana cewa mu yi neman sanin addini, alhali muna ganin malamai in har gaskiya ne abin da suke rike da shi gaskiya ne, to me yasa muke ganin su suna da sabani cikin ra'ayi? Me yasa muke samun kungiyoyi na musulunci daban-daban? Za mu samu wannan wahabiyya ce, za mu samu wannan tijaniyya ce, za mu samu wannan qadiriyya ce, za mu samu wannan salafiyya ce, za mu samu wannan ash'ariyya ce, za mu samu wannan shi'a ce, imamiyya ce, za mu samu wannan gasunan daban-daban rabe-rabe na mazhabobi ko na aqidodi na musulunci. Wannan shine abinda mutum yake iya tambayar kansa, yace kenan wa'annan malamai din in gaskiya ne me yasa suka rarrabu? Muka ce wannan shike baka dalilin cewa ka tashi tsaye cikin yawan bincike, ba kawai ka tsayin takaito ba da wasu ra'ayoyi ko wasu karantuttuka wa'anda kawai ba su isa ka gane hakikanin addinin da Allah subhanahu wataala yake so kai. Saboda kenan dole ne tsawon rayuwar mutum ya kasance yana neman sanin addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa, ya ci gaba da yawan karanta ihdinas siratal mustaqim, kamar yadda muka taba ishara tana da muhimmanci cikin neman dacewa da hanya ta ƙwarai mai daidaiciya wadda za ta kai mutum ga hanya ga aljanna, wadda za ta kai mutum ga cin nasara a ranar tashin kiyama. Sai abu na uku, dalili na uku wanda muka ce wannan dalilin shine ya kasance kenan darasin mu na yau wanda zamu tashi akan shi, wanda shi dalilin nan na uku shine tasirin addini cikin rayuwar dan adam, mana tasiri da aiki da addini yake yi. Saboda addini zaka same shi yana aiki cikin rayuwar dan adam, amma wani lokaci in yi imani da shi, ma'ana wanda yayi imani da addini kuma yayi imani da tsari da dokoki na addini, zaka same shi addinin nan yana da tasiri a cikin rayuwar shi, zaka same shi da shi da ƴan uwan shi addini yayi tasiri cikin su, wato kenan yayi tasiri cikin al'umma na gaba daya. Me yasa muka ce haka nan? A yanzu muna samun cewa al'ummar musulmi saboda sakaci da suka yi, tsari wanda ke da kwai da dokoki wanda ke da kwai masu tarin kyau kuma masu tarin muhimmanci a cikin Alkur'ani da kuma riwayoyi na annabin mu annabin rahama salawatullahi alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin, da riwayoyi na a'imma su kankansu sun zo da bayani da tsari na rayuwa, da tsari na zamantakewa, da tsari na siyasa, ga sunan tsaruruka daban-daban na dokoki, amma sai kasance musulmi shine ya watsi da wannan tsarin, sai ka samu wai wanda ba musulmi ba har ya yi hangen tsari na addini, shine ke kai ga mutum ga abin da ya kamata na wannan duniya din, kuma ya kai mutum ga abin da ya kamata a gobe ranar tashin kiyama. Saboda haka kenan da mutum zai dawo yayin tunani, ya dawo cikin hayyacinsa, ya san da cewa tsari wanda addinin musulunci ya zo da shi shine tsari wanda ya kamata mutum ya bi, shine tsari kuma wanda al'umma za su bi su kai ga dacewa insha Allah ta'ala. Saboda haka nan da al'umma ko gwamnati ta kowace ƙasa ta gano irin tasiri na addini mai kyau a cikin al'ummata, da lalle abinda za ta yi ta magana kan shi ko kuma ce tsarin dokar da za ta sanya a cikin ƙasarta shine tsarin Alkur'ani da tsarin kuma harwayoyi da hadisai masu kyau masu inganci na daga annabi ko kuma ahlul bait alaihi wassalam. Saboda kamar yadda muka ishara wannan tsarin ne, saboda misali in ba da misali wanda mutum zai iya gane, yanzu al'umma wanda ta yi imani da tauhidi cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne makadaici, shi kadai ne wanda ya halicci wannan duniya din, shi kadai ne abin bauta, shi kadai ne wanda ake yarda da shi a dogara da shi, wanda ya imani da wannan tauhidi din zaka same shi yana jin tsoron yin aiki na banza a boye ko bayyane, wanda wannan muka duba yana gyara gwamnatin kasa. Mana al'ummar da ta samu ko gwamnatin ta samu mutanen ta suna jin tsoron aikata banna irin sata, irin su kashe-kashe, kwashi da makami, irin su zinace-zinace. Zaka samu wannan al'umma din wanda ta dace da mutane wanda suke jin tsoron Allah a bayyana da boye, masu taimakon junan su, masu ba da sadaka, taimakon wa'anda ba su da marasa galihu. Zaka samu al'umma da ta samu wannan mutanen ta yi samun nutsuwa da kwanci hankali, ta yi samun in ta yi magana ita ma tace ayi kaza an yi kulawa, sabanin wanda ba su yi imani da Allah ba. Ko kuma misalin Ma'ad, kamar yadda muka yi, shi ma duk suna daga cikin usul wanda duk cikin asalin darussan mu ne. Muka ce shi ma wanda ya imani da lahira, zai ka same shi me yake yi? Ba zai taka haƙƙin wani ba, dan ya san gobara na tashin kiyama me zai faru, Allah zai tambaye sa. Ma'ana duk ayyukan da zai yi ba zai yi kuskure ba, saboda mi? Saboda yana jin tsoron gobara na tashin kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi, in kashe rai yayi Allah zai tambaye shi me yasa kashe wannan rai din ba da haƙi ba. Kaga kenan imani da lahira yana daga cikin abubuwan da suke taimakon kowace gwamnati cikin dacewa. Shi yasa kenan tsari na Allah subhanahu wa ta'ala shine babban tsari wanda idan aka bi shi duk kowa zai kai ga maslahar shi, kowane dan adam zai kai ga maslahar shi. Saboda haka kenan wannan abu na uku, kamar yadda muka yi bayani, yana da muhimmancin gaske mutum ya san cewa kenan hankali yana nuna mamu cewa duk wanda addini ya tasiri cikin rayuwar shi zaga yana neman sanin addini, hankalin mutum yake kwanta kana. Shi yasa muka sa shi cikin dalili na hankali. Wannan dalili na hankali kamar yadda zai zo nan gaba, za mu zo da rabe-rabe guda kusan biyar ƙalƙashin wannan dalili na hankali, ta yadda za mu ba da misali wani irin aiki addini yake yi cikin rayuwar ɗan adam, in har ya imani da shi kenan wani irin tasiri yake yi cikin rayuwar ɗan adam. Saboda wannan mas'ala ɗin ta kasance ta bayyana ƙarara, mun gane haƙiƙanin wannan mas'ala ɗin da muke son mu yi bayani a kanta. Saboda muka ce wannan dalili ɗin na hankali muna amfani da shi ne kamar yadda muka ce ga har ma wa'anda su ba musulmi ba ne. Saboda su gane kenan. Yanzu misali wannan dalili da muka kawo na ƙarshe, in aka samu al'umma ta musulmi sun riƙe suna aiki da shi, ya ba da tasiri mai kyau har ta ƙasashe wanda suke ba su yi imani da musulunci ba, za su zo su gani yadda ake rayuwa mai kyau, yadda ake rayuwa cikin aminci, yadda ake rayuwa cikin nishadi, cikin taimako da san juna. Za ce mu ma irin wannan tsari bari mu kawo shi cikin ƙasashenmu. Kaga kenan da hankali suka yi aiki, suka gano ga wasu al'umma can wurin da addini suka yi imani, amma ga inda ya kai su. Kamar yadda muke fata a kowane ƙasashe, musamman ma kamar irin ƙasa ta jamhuriya ta musulunci wanda kusan ta tana nan ga kokarin kamanta haka nan, kuma ta ba da darasi da dama cewa musulunci lalle yana iya jagorantar da al'umman mutane. Kenan wannan wani abu ne wanda yake da muhimmanci, kamar yadda muka ce al'umman mu idan da sun rike, ya ku al'umma musulmi, mu dawo mu rike dokoki, mu karanci alqur'ani da kyau, mu karanci riwayoyi da kyau, mu rike kuma mu aikata, kuma mu koya musu, mu koya ma wasu su gani cewa addinin musulunci ga yadda yake so. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so, haka Allah yake so ya ga cewa mun rike da kyau, mun lizumci wannan addini da kyau. Ba ya kasance ba addini ya zamanto kawai ga bakin mu, amma dokokin shi da tsarukan shi ya kasance sai wasu can wanda Allah ya ba su ikon mutala'a da karatu da nema, cikin neman gaskiya, cikin har littattafai na addini su gano wai su kasance suke aikatawa, mu ba mu aikatawa. Wannan kenan in muka lura abin kunya ne gare mu musulmi, bai dace da mu ba, bai dace da irin kokarin da annabawa suka yi ba, musamman annabinmu annabi rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin, wahalar da suka yi cikin tsare wannan addini, cikin kula da shi har ya zo gare mu. da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu kan wannan ishara da wannan bayani da muka yi a cikin wannan darussa din, sai kuma darasi na gaba inda za mu yi bayani kamar da muka ce da kawo misalsalai kalkashin wannan dalili din na uku. Allah subhanahu wataala ya bamu iko, ya bamu ikon fahimta, kuma ya bamu ikon aiki da shi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.